Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a babbar rana 9 ga watan wannan watan Disamba shekarar 2016 akan mitoci 25 31 da 60 a Jamhuriyar Nijar kuma za iya jin mutaccar muta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da kuma Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Imam Aliyu zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi Attorney General na jihar Oklahoma Scott Pruitt a zaman shugaban hukumar kare muhalli, mutumin da bai yadda da batun dumamar yanayi ba. A Ghana, Madugun ƴan hamayya a zaben ƙasar ya ce yana da ƙwarin gwiwa zai samu nasara a zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar Laraba. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce gwamnatin Syria ta dakata da duk wasu matakan soja gabashin Aleppo gabanin shawarwari da Amurka da Rasha za su yi gobe Asabar.
To bayan labarai za ku ji irin hali da ake ciki a zaben shugaban ƙasa a Ghana wanda aka yi a ranar 7 ga wannan watan Disamba.
In ka ji Electoral Commission jiya ta ce abin da take roka ne ba wani abin da take roka shi dai hankuri domin wai ita yi hankuri wai accuracy is better and more important than speed. Mutane na kuwatawa
wato tabbatar da gaskiya ya fi garaje
kwarai.
Haka kuma akwai rahoto akan hali da ake ciki da yaki da Boko Haram a Najeriya. Sai kuma shirin wato lafiya uwar jiki da Jumai Ali za ta gabatar muna, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jiya Alhamis shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi Attorney General na jihar Oklahoma Scott Pruitt a zaman shugaban hukumar kare muhalli, mutumin da bai yadda da batun dumamar yanayi ba wadda aminin kamfanonin makamashi ne. Scott Pruitt yana daga cikin manyan masu sukar shirye-shiryen gwamnatin Obama na tunkarar dumamar yanayi ta wajen rage hayaki da masana'antun samar da hasken lantarki suke fitarwa. A cikin sanarwa da ya fitar, Mr. Trump ya ce an jima hukumar kare muhalli ta Amurka tana amfani da dukiyar al'umma tana wuce makaɗi da rawa ta haka ta lalata ayyukan miliyoyin mutane da kuma ɗaukar matakai da suke zagon ƙasa ga manoma. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, Senator Bernie Sanders wanda ya nemi tikitin takarar shugabancin Amurka kamin ya sha kaya hannun Hillary Clinton ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ya gaya wakilin muryar Amurka Michael Bowman cewa idan burin mutum shine kiyaye muhalli domin masu zuwa nan gaba, wannan naɗi mummuna ne. Hakanan a jiya Alhamis, Mr. Trump ya ziyarci birnin Des Moines na jihar Iowa a cigaba da rangadin yin godiya ga jihohi da suka zaɓe shi. A wani gangami da ya yi da magoya bayansa, ya gabatar wa magoya bayan nasa gwamnan jihar na Iowa wato Terry Branstad a zaman mutumin da ya naɗa ya zama jakadan Amurka zuwa ƙasar China.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Barack Obama ba zai yi amfani da ikonsa na yin afuwa wajen halinta zaman wasu bakin haure wadda a halin yanzu suke karatu a makarantun ƙasar ba. Kakakin Fadar White House Josh Ernest ya faɗa jiya Alhamis cewa hakan ne ya sa shugaba Obama yake sahun gaba na jaddada muhimmancin zartar da doka wacce za ta magance hakan da inganta tsaron ƙasar tare da tabbatar da an yi adalci ga kowa. Wannan martani ya biyo bayan wasikar da wakilan majalisar dokokin ƙasar 'yan Democrat su 60 suka rubuta wa shugaban suna neman ya yi afuwa saboda an shigo da yaran a Amurka ba bisa ka'ida ba da zummar wannan matakin zai hana tasarƙiyarsu. Shirin dakatar da tasarƙiyar irin waɗannan matasa da iyayensu suka shigo da su a Amurka tun suna ƙanana, shugaba Obama ne ya bullo da shi, wanda hakan ya baiwa matasa da suka kai 740 kariya kuma wato aka ba su kati na yin aiki a cikin ƙasar. Amma shugaba mai jiran gado Donald Trump ya yi alkawarin zai soke irin waɗannan matakan wanda shugaba Obama ya ɗauke idan ya kama aiki.
A Ghana, Madugun ƴan hamayya a zaben ƙasar Nana Akufo-Addo ya ce yana da ƙwarin gwiwar zai yi nasara, duk da haka ya yi kira ga magoya bayansa su baiwa hukumar zaben ƙasar sarari ta gudanar da aikinta. Dan takarar shugabancin kasar karkashin jam'iyyar NPP mai adawa ya yi magana ga magoya bayansa a birnin Accra jiya Alhamis a daidai lokacin da hukumar zaben kasar ta fara sakin sakamakon zabe sannan hankali daga zaben shugaban kasar da yan majalisa da aka gudanar ranar Laraba. Babbar jam'iyyar hamayya ta NPP ta ce bisa la'akari da alƙaluman bayanai da ta tattara na sakamakon zaben ya nuna cewa dan takaranta Nana Akufo-Addo ne ya lashe zaben. Haka nan wasu ƴan takarar shugabancin ƙasar su biyar su ma sun goyi bayan alƙaluman da suka nuna Nana Akufo-Addo ne ya samu nasara. Amma har yanzu shugaban ƙasar John Mahama da jam'iyyarsa ta NDC mai mulkin ƙasar bata ayyana cewa ta sha kaye ba. Hukumar zaben ƙasar ta ce ta hakikance an yi katsalandan da sakamakon zabe da aka turo mata ta kafofin sadarwa na zamani. Saboda haka ne take jinkirta bayyana sakamakon zaben har sai ta karbi rubutattu a takarda. An zafafa yi wa hukumar kiraye-kiraye ta kafofin sada zumunta na zamani cewa ta hanzarta bayyana sakamakon zaben. Akufo-Addo ya kira ga magoya bayansa su kai zuciya nesa.
Minista harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce gwamnatin Siriya ta dakatar da duk wani wasu matakan soji a gabashin birnin Aleppo gabanin wata ganawa tsakanin kwararru ta fuskar soji na Amurka da Rasha dangane da hali da ake ciki a birnin da yaki ya daidaita. Tun da farko a jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yana da tsammanin yiwuwar cimma tsagaita wuta da Rasha na kawo ƙarshen fada a Aleppo. Bayan da suka gana da Lavrov a birnin Hamburg jiya Alhamis, Kerry ya gaya wa manema labarai cewa yana dakon wasu bayanai da shawarwari. Ya kara da cewa muna aiki akan wani abu ba tare da bada karin bayani ba. A birnin New York, jakadan Majalisar Dinkin Duniya na musamman akan rikicin na Siriya Stephane de Mistura ya yi marhabi lalihi ga sanar wanda Rasha ta bayar. Duk da haka ya gaya wa manema labarai cewa ba shi da masaniya ko wato an daina yaki ko kuma an kwashe fararen hula. Majalisar Dinkin Duniya za ta halarci taron da za a yi a gobe a Asabar tsakanin manyan kasashe dangane da wannan rikicin wanda za a yi wannan ganawar a birnin Geneva.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Wata girgizar kasa mai karfin awo 7.8 ta afka a tsibirin Solomon ba nesa daga gabar ruwa da asubahin Juma'a, amma ba a sami rahoton nan da nan kan irin barnar da ta haddasa ba, kuma tuni aka dage gargadin yiwuwar a samu igiyar ruwa a fadin yankin da ke kan gabar tekun Pacific. Daraktan hukumar agajin gaggawa ta tsibirin Solomon Lotius ya ce ya samu rahotannin gine-gine sun rushe a tsibirin da ake kira Malaita, wadda ba shi da nisa daga inda girgizar ta samo asali. Hakanan hukumar kula da yanayi a ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta rage ƙarfin girgizar, wacce da farko ta ce girgizar ta kai maki 8, amma yanzu ta ce ƙarfinta ya tsaya kan maki 7.8.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga Ghana, inda jam'iyyar adawar ƙasar ta sami nasarar kama kujerun majalisar dokoki sama da 150 a cikin kujeru 275 wanda zai bata rinjayi a majalisa ta gaba, duk da cewa zuwa yanzu babu wato sanarwa a hukumance daga hukumar zaben na bayyana sakamakon zaben baki daya. Na zanta da Muhammad Bashir Shehu, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma malami ne karkashin hukumar ilimi ta Ghana. Na tambaye shi ko me ke kawo jinkiri a fidda wato sakamakon zaben.
Abin da ya kawo wangani before aje a yi zaben nan, kan yi zaben both party da stakeholders in politics, abin da political parties nan duka an hadu aka dace da waɗansu matakin da ya kamata a doki tukun a yadda a fidda shugaban ƙasa, shi ne muna da electronic acceptance wanda nan kare jefa kuriyar nan duka za a doki machine a jefa a ji a ba isi. Banda wannan kuma shi dai akwai takardunan da aka yi nan, akwai manual one, za a yi manual one nan duka a doki kuma wannan a ba isi. To, an suma kenan nan send shi na electronic yana zuwa ma ga reportin da EC ta bayi, an hijack wannan electronic machine nan, ya so issue report na take samu from electronic da wannan shin kira ake ba su akwai bambanci shi ta kira all presiding officers da returning officers kaman ka assign report na through electronic
wato ta kira wakilanta da suke rumfunan zabe kenan
eh kaman ka assign through electronic abada manual shi sa yanzu ana use fax ne da ko kuma an kare duka duka ba wakilan manyan wakilan da ke kowane coalition center da kyautata zato kaman in sun kare za duki wannan abayi amma banda wannan ba wani abu daban inda ba wanda tace an haija kan nan ba wani abu daban ishin ke jira ta yi ba kowanne da ake kira daga polling stations wurin zabin shino ishin ke jira ta tattara ya so ta fidda wanda ubangijin Allah ya bashi sa'a da rabo yayi nasara muna da other international organizations da suke independent da international observers da suka zo suke duba
masu sa ido na kasa da kasa kenan
muna da kodi akwai su dai daban-daban akwai na AU wanda shi former shugaban kasan South Africa Thabo Mbeki ke shugabanta amma da yake wani bai da dama ko iko ifto daga wanda ya ci ko ga adadin da ake da shi shi ya kawo har wa yau wannan jinkiri domin kan mu je zabe mu duka mun dace za doki ita mai ishin za ba ishin nan kwana uku 72 hours ana kyautata zato ishin nan za ta yi yanda za ta yi duka ta fidda shakku zukatan mutane ya zo ta amfanar da mutane da wanda ya ci yanda za a yi ba samun wani sabani in ka ji electoral commission jiya tace abinda take roka ne ba wani abinda take roka shi dai hankuri domin wai in ta yi hankuri wai accuracy is better and more important than speed mutane na kuwatawa
wato tabbatar da gaskiya yafi garaje
kwarai isa mutane su kara hankuri domin inda akwai sabani da inda resources bai shiga nunsu ba in za ka bi da abinda mutane ke fadi kai hukunci da wannan kusan zai kawo fitina a damin mutane
to madalla wato Muhammad Bashir da aka sani sai bashi kenan abin nan kuma sai har yanzu dai wato rahotanni suna nuni cewa ƴan Ghana suna nan suna zullumin dakon sakamakon zaben shugaban kasa Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya halarci wani taro a babban birnin Senegal Dakar inda ya bayyana wa takwarorin su na Afirka irin kokari da kasarsa take yi na tabbatar da tsaro. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga Malam Shehu Garba kakakin shugaban na Najeriya.
Shugaba Muhammadu Buhari ya je wannan taro tare da manufa kamar biyu ko uku. Na farko dai bukatar cewa su kasashen Afirka su haɗe kansu don sababbin matsaloli da suke kunno kai a cikin wannan nahiya tamu musamman kamar ta'addanci da fashi da ake akan teku da sauran irin waɗannan matsaloli na tsaro to an yi taro kusan mataki uku akwai matakin shugabannin kasashe wanda kamar da kace shugaban Muhammadu Buhari ya halatta ya za su haɗe kansu su maganin waɗannan matsaloli akwai mataki na biyu na shugabannin wato dakarun mayakansu sojoji na sama na ruwa da na ƙasa an yi wannan taro su ma ya za a yi su yi aiki tare sannan su kansu akwai na bangare na ƴan kasuwa da ake ganin ya za a yi su ma su ba da tasu gudunmuwa kamar mu da muke fama da matsala na ta'addanci a yankin tafkin Chadi a shugaban Muhammadu Buhari kaga wato ana sha'awar a ji shi me zai ce ya shi ya haɗe kan makota ake yakar wannan matsala haga shi ana fata an kusa ai maganinta
ya bayyana cewa a watan Disamban nan ana faran za a gama da yakin Boko Haram ta yaya kake ganin za a samu cimma wannan burin ba tare da an samu wani jinkiri ba
to ina so in ce shi shugaban Muhammadu Buhari ba shi ya bada wannan wata na Disamba ba shugaban mayakan sojoji na Najeriya General Buratai shi ke cewa za a yi amfani da aga an ɓaci dajin sambisa daga hannun ƴan ta'adda an kakkaɓe su daga ciki me ya bashi karfin gwiwar fadar wannan magana saboda akwai sababbin makamai da suka isho na yaki na sama na ƙasa da tankoki na yaki da sauransu. A wani mataki shi janar burata yana maganin cewa shekara mai zuwa ake sare za a gama wannan yaki gabake daya.
Shugaba Buhari ya yaba kuma yayi na'am da irin kokarin da makwaftan kasashe ke yi. Kana ganin wato tallafi ko shigowar da makwaftan kasashe suka yi ko za su yi ƙari gurin wannan yakin zai gaggauta ko haɓaka nasarar da ake fata a samu?
Ai wannan ai ba wata jayayya akan wannan domin shi wannan magana da yita wannan taro na Dakar ai dama ana yi ne don sauran sassa da suke wannan nahiya tamu ta Afirka su gani kuma su ma su yi amfani da irin waɗannan dabaru su cimma nasara akan irin matsalolin da suke fuskanta musamman na wajen bangaren ta'addanci da kuma fashi da ake yi na jirage a teku. Ba tare da wannan haɗin kai ba tabbas maƙotanmu Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi da Benin da ta shigo ciki a nasarar da aka samu ba za ta kai haka ba.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da tawagar Najeriya ta dawo daga ƙasar Senegal inda aka yi ƙasaitaccen taron haɗin kai da zamantakewa da kuma tsaro a babban birnin ƙasar wato Dakar. Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Kuna sauraron wannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 12:16 na dare a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba, lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Daya ga watan Disamba rana ce da aka ware domin nazarin cutar kanjamau ko kuma sida. To za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da kanjamau tun lokacin da aka tsayar da 1 ga watan Disamba domin jawo hankalin duniya ga masifar kanjamau kusan shekaru 30 da suka shige. Kusan dai shekaru 30 da suka shige duk ranar 1 ga watan Disamba rana ce da mukan ji rahotannin irin barnar da ƙwayar cutar kanjamau mai karya garkuwar jiki take yi. Kwaya cutar da ta kashe miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya, galibi waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu. Cuta ce kuma da ta sa miliyoyin yara zama marayu. Da idan aka ce mutum ya harbu da kwaya cutar kanjamau, to tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne. Ga kuma yadda ake kyamar duk wanda ya harbu da kwaya cutar kanjamau. To amma sannu kan hankali, an samu ci gaba wajen yaƙi da wannan cuta. Domin yanzu, wadda take fama da kanjamo, za ta iya haihuwar jaririn da bai kamu da cutar ba. Har ma irin waɗannan matan suna rayuwa su reni 'ya'yansu da kansu. An samu wayewar kai sosai akan wannan cuta, domin akan yi gwaji kafin a yi aure. Wasu mutane kuma, don raɗin kansu suna zuwa ana gwada su. Sai kuma gashi yanzu masana ilimin kimiyya suna maganar allurar rigakafi da kuma maganin warkar da wanda ya kamu da kanjamau. Yanzu haka ana gudanar da gwajin wani allurar rigakafin kanjamau a ƙasar Afirka ta Kudu. To wai shin a ƙasashe irin su Najeriya wani irin ci gaba ko kuma nasara aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya zanta da Dr. Sani Aliyu, daraktan hukumar yaƙi da kanjamau ta Najeriya da ake cewa NACA a takaice. Ga abin da Dr. Sani Aliyu ya ce.
A hakika ana samun nasara duk da dai akwai aiki a gabanmu kam. In ka duba shekaru 5 da suka wuce, wayanda suke kamuwa da wannan cutar sun ragu. da kusan kashi 20 daga cikin 100. A cikin shekara biyar ɗin nan da suka wuce a nan Najeriya, wanda suke mutuwa daga cutar sun ragu da wurin kashi 15 a cikin 100. So ba za a ce ba mu samu nasara ba, tabbas mun samu nasara. To amma akwai raguwar aiki, saboda mun san waɗansu ƙasashen duniya a nan Afirka kamar South Africa sun samu matuƙar nasara, kuma gwamnatocinsu suna ƙoƙari sosai wajen kula da masu wannan cutar. Kuma mun san a nan Najeriya, gwamnatin Najeriya ta karɓi jihohi biyu daga wurin gwamnatin Amerika, Taraba da Abia. Yanzu gwamnatin tarayya ita take kula da masu wannan cutar. Amma duk da muna cikin matsalar rashin kuɗi, za mu ci gaba da aiki da partners ɗin, wato wanda suke taimaka mana, mu tabbatar cewa masu wannan cuta sun sha magani, wanda suke ba su san suna da cutar ba an nemo su an ba su magani. Saboda cutar kanjamau yanzu ta daina kisa a duniya, ta daina kisa. Inda za ka sha magani za ka iya ci gaba da harkokinka, ba ma wanda zai san kana da cutar. Kamata a ce kowa ya fito a gwada shi, idan kana da cutar ya fi a ce ka san kana da cutar ka nemi magani ka sha, ga ka ce za ka zauna ba ka san ka sani. Abinda muke son mu yi kenan.
Dr. Sani Aliyu, matsalar yadda cutar nan ke kama mata masu juna biyu, wato daga wajen haihuwa kenan, yadda suke samu daga wajen mazajensu?
To shi ma nan an samu ci gaba sosai, saboda ita wannan ƙwayar cutar, wato virus da take cikin jini, idan mace mai juna biyu ta sha maganin wannan cutar, ba za ta iya zuwa ta shafi jaririn ba. Kuma an nuna daga gwaje-gwaje da yawa cewa tabbas wannan yana aiki. Shi yasa yanzu muke hakikancewa akan duk macen da take da juna biyu, a duba a ga tana da cutar nan. Inda tana da cutar, zamu bata magani ta sha. Zamu bata magani ta sha yanda jaririn ba zai kama cutar ba. Kasashen duniya da yawa yanzu jariran sun daina kama cutar. Amma mu a Najeriya har yanzu a cikin wayanda suke da wannan cutar, mata masu juna biyu kashi 30 ne daga cikin 100 kawai suke shan magani. Ka ku ai akwai aiki gaba.
Waɗanne yankuna ne akwai ana ba da matsalar? Kamar kwanaki ka ce abun ya ƙaru kamar a yankunan karkara, ya lamarin yake ne?
So ba wai akwai cutar da yawa ba ne a yankunan karkara. Matsalar da ake samu shi ne yawanci gwaje-gwajen da ake a birni ake ba a ƙauye ba. Saboda zan baka misali, idan aka duba yanzu a Najeriya, a cikin mutum biyar a Najeriya mutum ɗaya ne ya taɓa gwajin ko yana da cutar ko bai da shi. Amma in ka je birni, ka duba birni da ƙauye, a ƙauye mutum ɗaya ne daga cikin hudu, a birni mutum ɗaya ne daga cikin uku. Ka ku tabbas ai ƴan birni an ce sun fi wayewa dama. To tabbas a nan ma ƴan birni sun fi sanin ko suna da cutar ko ba su da shi.
Sidama yanci yo ne shi ne sarkin mayu, in ya kama ka doktor bai hudda ka, malam bai hudda ka, duk wani boka bai hudda ka. Sida shi ne sarkin mayu, in ya kama ka doktor bai hudda ka, malam bai hudda ka, duk wani boka bai hudda ka. Akwai wani alhaji nana kullum yana canza wal mata 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 kamar yana sake wal riga.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango. Yana son ka mishi bayanin rigakafin zazzabin cizon sauro.
To rigakafin cizon sauro shine Hajiya. Na farko mutum indai kin san akwai irin su gidan sauro?
Eh,
gidan sauro akwai wanda ake sa mishi magani duk irin waɗannan mutum na yi. Kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune, ka tabbata ba ruwa inda ya tsaya inda za su iya.
Ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa, ko kuma kwatami.
eh duk wadannan inda aka ana taimako ana shashare su to wanne yakan taimaka ya taimaka kware da gaske
a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci magana kafin dukkan cututtukan da muke fama da su
tsafta ke da shike da taimako kware da gaske to wani lokaci inda mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kaman dai kana zauna a gida dandandan ne mutum gidan sauro da sauron su da irin daki windon gidanka ka sa dan abin nan na rariya din wanda zai rage shigan su to duk abubuwan da zaka yi din kenan
da kuma tsafta shine babban
mutum tsafta kada yadda ruwa ya tsaya ko wani wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani
to a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya ji jiki ya tsira
gaskiya ne Hajiya
to shi kuma Malam Adamu ya yaji yace akwai wani wai irin wasu irin kurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan
to irin waɗannan kurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yanda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin
kwayar cuta
kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko yayi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakonka akwai magunguna da za a iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk wanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma wani lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai tsaftace bakinsa kware da gaske duk wanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in ka yi haka
wato wanke baki akai-akai yana
taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to dole ka yi sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan duk wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci
subhanallah
to dole ka yi sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu kwayan cututtuka ne ke shiga
a matsayinka na likita wace shawara za ka bayar mu ne fa muhimmanci mutum ya yi brushing da safe ne ko koyo in zai kwanta ne fa muhimmanci
to duk suna da muhimmanci ya Hajiya don na farko in ka tayi da safe dole ka yi brush ka da bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai wasu mutane haka in ko za ka kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwayan cututtuka abinda suke so kenan
to kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne
kafin za su iya ya kamata a yi duk su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskura baki ko lokaci ka ci abinci ka kuskura bakinka ko lokaci ka ci wani abu ka kuskura bakinka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske Hajiya
akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da brushing a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin
kamar nan ni ko ina in na dako da ci da safe na ba ni abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskura bakina komai ne sai na kuskura bakina da safe in kuskura baki ko in brush da daddare in yi to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan
to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da hakuri da sauransu ce a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum din nan
ana yin nan to gida wahalan da gida killa likitocin ba su da wanda za su yi wannan amma nan yawanci ana ba mutane shawara kowane wata shida ka je a duba domin lokaci za ka ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa in dai mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci wanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakinsu ko da awsawaki ne ko da brush ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su
to Allah ya sauke
Amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. Saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya.
To madalla yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Allah ya yi wa John Glenn rasuwa dan sama jannatin farko daga Amurka da ya gewaye duniya. Ya rasu yana da shekaru 95 a duniya. Jiya Alhamis ne Allah ya yi wa Glenn cikawa fiye da mako ɗaya bayan da aka kwantar da shi a wani asibitin jihar Ohio wadda asibitin da ya kore wajen jinyar cutar daji ko kansa. Shugaban Amurka Barack Obama ya fitar da sanarwa inda ya ce Amurka ta rasa wani tauraro ko jarumi, ya ce shi da uwar gidansa Michelle sun yi rashin wani aboki ko amini.
To duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa a sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Sahabu Imam Ali da injiniyan mu wato Mr. Logs da kuma mai bada umarni wato Solomon Abu Baba, ya kuma kirini anan nake sallama da ku, a huta lafiya.